gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Mai sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Idan muka je kuma sa kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, kamar yadda kuka sani, duk ranar Litinin muna magana ne akan zamantakewa, inda yau Litinin 17 ga watan Satumba shekara ta 2018 za mu karasa magana da muka faro ne a makon jiya akan yadda ya kamata alakar uba da ɗansa namiji matashi ta kasance,
musamman ma daga lokacin da yaro ya shekara 10 zuwa 20 da haihuwa, sa'ilin da uba yake da abin da yake so yaron yayi ko kuma yadda yaron zai kasance, shi kuma yaron yana da abin da yake son yi a kangin kansa.
To Ahmed, bari zo gare ka nan dai kai ne saurayi kam gaskiya.
Eh, kaman magana da suka yi da akwai dai da yake cewa kaman ka kidaka duniya ta so shi, gaskiya yanzu dai be fi applying ma generation din nan, saboda maganan gaskiya idan aka ce ka kidanka shine zaki ga sun je sun samu abokan banza, amma dai yaro ba zai ji tsoron ka ba, zai zo da duk maganan da abin da yake damun shi ya zo ya gaya ma cewa ga matsalar da yake ciki ko kuma ga abin da yake, za ku iya zama ka ji ta bakin shi kuma irin zai gaya ma abin da damun shi, maybe ya san cewa ba za ka hana shi ko zai dai ka bashi shawarar cewa gashi ka nuna mai ga illar shi, ga yanda yake dora shi akai shine zai tafi.
Za kuma mu karanto muku amsoshin tambayar da muka muku akan wannan batu da kuma masana alakar zamantakewar iyali.
To yanzu bari mu fara da ci gaban kari na amsoshin tambayar da muka muku a makon da ya gabata a shafukan mu na abota. Muke neman sanin yaya ya kamata alaka ta kasance tsakanin iyaye maza da ƴaƴansu maza a lokacin da yaran suke tasowa.
To sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Muhammad M Yahaya, inda yake cewa a matsayin su na iyaye ya kamata iyaye su bada kulawa na musamman ga yaran su daga tarbiyya ta addinin musulunci, su kuma daura su akan hanyar gaskiya.
To sai Comrade Adamu M Ala Dambam yace hanyar da ya kamata iyaye su bi wajen jan yaran su maza a jiki shine yin shawara da su ku tashi lafiya.
To sai sakon Kabiru JK Karaye Sokoto, inda yake cewa salam yau da gobe, muddin kana cin abinci tare da ƴaƴanka wuri daya, to ta nan ne zaka ƙara sanin halayyar su, inda suke zuwa da waɗanda suke hudda da su.
Sai Ahmad Sale na faɗa yace salam yau da gobe, hakika jan yaro a jiki wannan na da matukar amfani ga rayuwar su ta fannin tarbiyya da zamantakewa gami da ilmantarwa. Muna kira ga iyaye da su ƙara zage damtse don janyo yaran su a jikin su.
To sai Dauda Kudu Guru, inda yake cewa salam yau da gobe, ta hanyar jan su a jiki da kuma yin mu'amala da su mai kyau da nuna musu cewa wata rana su ne manya.
Sai kuma Buhari Hayanguru jihar Yobe yace yau da gobe, to ni dai ina ganin yana da kyau mu janyo yaran mu maza a jiki domin daura su akan hanya madaidaiciya. Nagode, ku tashi lafiya ta wagar yau da gobe.
To mun gode. Sai Muhammad Malami, inda yake cewa ya kamata a ja su a jiki sosai, a sanar da su addini, ilimin boko, sana'ar hannu, ya kamata a san su waye abokan su, kuma mahaifi ya zama kamar abokin su, insha Allah abubuwa za su yi sauki.
Sai Ibrahim Salisu dan Kaduna yace hanyar da ya kamata mahaifi ya bi wajen janyo hankalin ƴaƴan su maza shine kamar haka: cin abinci tare da kuma tambayar yaro me ke damun shi da kuma nuna ma yaro muhimmancin yin shawara da mahaifinsa.
To sai Ibrahim Salisu dan Kaduna, inda shi kuma cewa hakika yau da gobe ni kan zan baiwa iyayenmu maza shawara, ya kamata su jawo hankalin ƴaƴansu jiki don jin abin da ya kamata suke ciki.
haka to wannan ya samu rabobi kenan. To sai Garba Kiru ya ce kwarai kuwa domin tayin haka ne za su iya fahimtar da iyayensu tun da wuri, domin tayin haka ne za su samu damar tusa musu duk wani ra'ayi masu kyau da suke bukata iyayensu.
To sai Sumayya A Nasir, inda ita kuma cewa tayi salam yau da gobe. Duk da ni ya mace ce, nan gaba kadan zan kasance matar aure, kuma ina kyauta da zan zan zama uwa ta gari. A takaice dai zan yi iya kokari na wajen ganin na taimaka wa mijina akan ba ƴaƴan shi tarbiya na gari.
Haka
huta lafiya.
To sai Aminuddin Muhammad yace ya kamata iyaye su ba su kulawa ta musamman da kuma ba su lokaci a ji damuwar su. Su yaran kenan.
Sai Abubakar Rufa'i Fulani, inda yake cewa daukar matakin cin abinci tare da yaranka yana janyo ƙarin yarda da fahimtar juna tsakanin ɗa da babansa.
To sai Kidora Digaga dan Fulani Warji yace daga jihar Bauchi rubuta sakonsa, salam yau da gobe. Yau kun tabo min inda yake min gaigayi. Na farko dai ya kamata uba ya kula da tarbiyyar yaransa, domin ilimi shine ginshikin rayuwa. Ku tashi lafiya, wato ba yaro ilimi.
Haka ne kam. Sai sakon Jambuta Malam Gani Kandilwa, inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe. Ya kamata iyaye su sa ido akan yaronsu. Idan ya kai shekaru 10 kuma a saka shi a makaranta shine mafita. To kaman dai daya da Kidora.
Kidora eh to yawanci wani yaran shekara 2-3 za ka ga an wurga su makarantar.
Wallahi.
To sai Alhaji Mele Yusufari daga karshe a jihar Yobe yace a matsayinka na uba yana da kyau ka fara baiwa danka tarbiyya tun yana shekaru 7, sannan a bashi ilimi mai nagarta da kuma sanin addinin sa.
To mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni. To madalla, game da yadda ya kamata alakar uba da ɗansa saurayi ta kasance, ga ƙarasan tattauna da wakiliyarmu Madina Dauta Adeyo mana a Saudiya.
Haɗe da wasu magidanta da ma samari a cikin tawagar, inda kuma suka tsaya inda suke magana akan an ce ka kina ka ko duniya ta soke ne. To bari mu ji dai ƙarashi.
Abdalla, me zaka ce game da wannan?
To a takaice, ka kina ka duniya ta soshi. Kuma wannan ɗabi'a musamman tsakanin ƴaƴanmu matasa wanda suke tasowa yanzu nan da iyayensu maza, ya kamata a ce koyaushe a dinga la'akari da cewa yaran nan dole sai mun jawo su a jika, an nuna musu abubuwan da ya kamata, a ga abin da ya kamata su yi, ga wanda bai kamata su yi ba. Ba iyaye maza ba kurum, iyaye maza makwabta sai sun taimaka da tarbiyyar ƴaƴan nan. In aka gani kamar misalan da shi Umar Kumo ya bayar, in aka bada misali, ba kai kadai kai ba, ka kina ka ne, baka so shi ba, ka rike shi a jiki. Kuma wani abun ban takaici yanzu da yake faruwa shine zaki ga iyaye suna matukan son ƴaƴansu da ba sa so ma wani abubuwa, suna taba wannan ƴaƴan daidai da karatu da ɗabi'a da halaye a cikin unguwanni. To ya kamata a ce waɗannan iyaye su daure su ƙiyaran nan duniya ta so su. Saboda haka kuma dangantaka da zamantakewa tsakanin ɗanka da kai kanka ya kamata ka gyara, ka jawo shi a jika. In ka dawo ma ka gaji da daddare, ka tambaye shi me ya a ranar. In ya dawo makaranta, ka tambaye shi me ya a ranar. So kenan, in za ka ci abinci, ko da ya riga ya ci nashi, ka ɗan kawo wani ruwa ko ɗan lemo ka ajiye a gefe, in ka ci ka ce ɗan sha. To ka fara jin shi a jika, zai gane abubuwa da yawa.
To Ahmed, bari zo gare ka. Nan dai kai ne saurayi kam gaskiya. To yaya kake ganin abin zai ƙara danko, misali idan aka bi dukan waɗannan bayanai da iyaye suka yi?
Kamar magana da suka yi, da akwai dai da yake cewa kamar ka kidaka duniya ta so shi ko kuma ka so. Gaskiya yanzu dai bai fi applying ma generation din nan ba. Saboda maganan gaskiya, idan aka ce ka ki danka shine zaki ga sun je sun samu abokanan banza, daga nan a shiga shaye-shaye a shiga. Amma dai yaro ba zai ji tsoronka ba, zai zo da duk maganan da abin da yake damun shi, ya zo ya gaya ma cewa ga matsalar da yake ciki ko kuma ga abin da yake, za ku iya zama ka ji ta bakin shi, kuma irin zai gaya ma abin da yake damun shi. maybe ya san cewa ba za ka hana shi ko zai dai ka bashi shawara cewa gashi ka nuna mai ga illar shiga yanda yake dora shi akai shine zai tafi. Amma the moment aka ce ka irin matsi din dan ka kishi kuma an tura aka wata turar sai kiga ana zuwa ana abubuwan da ba shi bane ba.
To barin dawo gare ka Kabiru, lokaci ya fara daga mana hannu. Menene shawara ne da zaka bada misali ga iyaye a halin yanzu?
To shawara da ita ce anan shine har kore yaushe kamar yanda nake bayani shine cewar karkasa danka akan hanya mai kyau. Wato ka fara nuna masa hanyoyin da suke masu kyau da zai fi rayuwa. Sannan kuma ka nuna masa matakai shin daga kansa da kallansa ya abin zai tafi. Kai ka sa shi abu yi, sannan in wani abu ta ka ce agawa kanin ka wani ka sa shi iman. To ya kasance wannan hawa tana tafiya. Shi ya san kana gaba da shi, mafin suna gaba da shi, yan uwanta ko kishiyoyin suna gaba da shi. Sannan kuma duk wanda yake kasa shi kuma yana kasa da shi. Sannan shi kuma wanda yake kasan wannan yana saman kasa da wannan. Misali kai zaka isa shi ya san duk gidan kuna gaba da shi, shi kuma sai yana gaba da dukkanin kaninsa ko da su biyar ne ko shida. Sannan ya san daga shi matakin gaba shine kaninsa. Shi kuma ya ce kai Usman kana ganin kaninka suna kaza kaza, ga Usman cewa ga fa kaninka nan kai zaka kula da su, ni zan kula da kai. To irin wannan ina ba shi shawara kenan. Sannan shi kuma da ya gane cewa har ko da yaushe in nuna masa kaninsa ba wai cin zalunci zai ba. Irin yanda mai fansa ke tafi da shi haka yake so ya dauki shi ma wannan tsari ya tafi da shi har zuwa kasa.
Umar, sha'urar ka ta ƙarshe ga misali ƴaƴa maza da wani lokaci dukan waɗannan bayanai da muka yi yanzu yakan sa wasu su masu fandare.
To a sha'ura ta ga su yara da kuma iyayen ma shine dan Allah, yaran yanzu ku yi kokari ku ga kun ba wa iyayenku farin ciki ba wai bakin ciki ba. Saboda idan ka ba wa abun ma ai akwai ma inda ka ce kamar dinu tiran abinda kai ma wani shi za'i maka. Yadda kake sa mahaifinka cikin kunci in lokacin naka ya zo ba ka ji daɗi ba. To kamar yadda yaran kamar yadda kuke ba za mu muku addu'ar Allah ya harguta ku ba, sai dai mu yi addu'ar Allah ya shirya mana ku. Kuma a ƙarshe ina kira ga iyaye su yi haƙuri da cewa wai a'a shi ai ɗansa ya fi ƙarfinsa kawai a dai sai da shi a'a kai haƙuri, hannunka ba zai taɓa ruɓewa ka yanke ka yar, dole naka ne kuma wani na gefe ba zai gyara maka ɗanka ba sai kai. Tunda kai ka haife shi tun daga jaririnsa har zuwa ya girma, don haka sai kai haƙuri da abin da Allah ya dora maka, sai kai ta masa addu'a har Allah ya shirya mashi.
Abdullah, shawararka ta ƙarshe?
To har yanzu dai ina kan gaba kan bakana cewa idan yaro ya yi laifi a ladabtar da shi ba da wuƙa ba, ba da sanda ba, ba da wuta ba, amma za a iya misali makaranta abin da yake so za a iya dan hana shi na kwana biyu, ya Allah wani abu aka lura yake so za a iya daukewa kamar misali keke a dan iya janyewa na kwana biyu zai gane yayi kuskure. Sannan iyaye maza koyaushe aka shiga gida a sake ma ƴaƴa fuska. Iyali amana ne a wajenmu, Allah ne ya ba mu amanan iyalin nan, kai kuma ba dodo bane. Kana shiga gida mutane ana jin karan motanka ko mashin ana kukkulle kofa ana shi shiga na a rurrufe ana gudunka. To ya kamata akwai ka kasance akwai dangantaka tsakaninka da iyalinka, ana murmushi kowa ya shigo daga na farko har na goma in akwai su zo su gaishe ka baba barka da zuwa. To yana da dadi haka, amana ne kuma ai kokari a rike wannan amana.
To Ahmed, shawarar ka ta karshe ga iyaye?
To ni shawara ta ga iyaye shine idan ka ba an ce yaro ya yi laifi ko wani abu ba wai a zo a dau abin da zafi da zai zo ya affecting rayuwar shi ba. Su kuma yara su bude ma iyayensu abin da suke ciki, halin da suke ciki, dai abin da suke ciki babu wanda yake san su sama da iyayen nan. So in dai kana gaya wa mahaifa ko kuma duk halin da kake ciki duk in ma zuwa kai kai laifi ko wani abu da karshe dai wurin su za a dawo. So in kana bude masa abin da kake ciki suka san halin da suke ciki insha Allah za a samu wannan maslahar.
To mun koro hira amma kuma lokaci ya mana halinsa kamar kullum. A madadin abokanan hira na da Kabiru Yusuf Kano da Umar Muhammad Kumo da Abdullahi Rabiu Bako sai kuma Ahmed Mu'azu Ibrahim, na san Usman Kabara a shirye yake, saboda haka zan mika gare ka Kabara, kai ne zaka kawo ƙarshen wannan batu. Ya Allah, wani zaka gayyato da zai fashin baki?
kwararre ko kuma a'a zaka dora ne akan hirar tamu gare ka Usman Kabara. Muna godiya kwarai da gaske.
Allah ji kallil Amir dan autan mawaka to ga mu Madina yanda muka ce zamu ƙara shirin
shine fa to kamar yanda muka ce a makon jiya zamu rufe hirar mu da jin bakin masana hikimar reno da tarbiyyar yara cikin hikima ba tare da sun botsare wa iyayensu ba muna tare da ɗaya daga cikin su yanzu haka
haka yake assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to da wa muke tare a cikin shirin yau da gobe
to kuna tare da Hafsat Muhammad Baba daga nan Kaduna Nigeria
haka yake
to
kafin
to barka da shigowa Hajji Hafsat
to barka ka dai sannan ku
yawa to kafin ki dasa Hajji Hafsat za mu so mu ji sunan kungiyar ki domin naga harkar ku da mata da yara ne da iyayen yaran kansu
ne haka ne to sunan kungiyar ce ne dubawa da kuma tallafa mu mata da yara har da mutane masu bukata ta musamman amma a turance ana kiranta Global Initiative for Women and Children
haka to muna magana akan tarbiyyar yara maza musamman in sun fara zama samari da yadda suke da nasu tunanin iyaye kuma suna da nasu tunanin akan su sai kiga ana ta samun Allah ba ku da su yaya ya kamata abin ya kasance ne da kuma yanda kuke hulɗa da mutane kuke gani
okay na ji yanda kuka yi waɗannan maganganun kuma na ji jama'a sun ba da nasu bayani alhamdulillahi ka san iyaye su ne aka tsora ma haƙƙin tarbiyya tun daga haihuwa har zuwa girma to saboda haka watan mu iyaye muna da abubuwa muhimmanci da ya kamata mu lura da shi haihuwar yaro tarbiyyar yaro duk ta wajaba ne akan har kafin yaro ya shiga makaranta
haka
to so na uwa da uba yana matukar amfani a haihuwar yaro da tashin yaro kuma sannan yawan ganin iyaye a kowane wani lokaci tare shi ma kanshi yana da alfanu kwarai da gaske
ba tare da an rabu ba
ba wai a ce ba tare da an rabu ba na farko kenan domin duk ƴaƴan da suka tashi tsakanin uwa da uba za ka ga sun tashi da so da kauna juna da kuma tarbiyya da kuma sanin ya kamata da sanin ma dangi gaba daya
alaikum haka ne
to sannan kuma na sannan kuma idan yaro ya fara girma ya fara wayo ya fara gane ya samu hankali to akwai wani lokacin da za ka tsaya kila ko yana da irin haka da sauransu da rashin ji to kamata a ce an tsananta wajen duka ko wajen wani horo wanda zai kawo nakasa a jikin yaro ko kuma ya bata mishi da hankali ba ko kuma ya dinga firgita kwarai da gaske da ba zai samu ya ma yana magana da iyaye ba
ba zai saki jiki
balle ta dama ya faɗa musu irin abin da yake ciki to shi yasa in aka yi dan horo din daidai gurgudu da kuma bin sawu yanda ya kamata to za ka ga yaro ya tashi cikin natsuwa kuma zai tashi da cikin walwala da zuwa ya faɗa ma iyaye ta ga abin da ya same shi
haka
to amma wani lokaci za ka ga cewa yara sun tashi idan uba ba mai kulawa ba ne zai fita yara ba su sani ba zai sake dawowa yara ba su sani ba bai san ma abin da ƴaƴa suke ciki ba ko a makaranta ne ko a zamantakewar gida ne ko kuma duk a wani al'amura sannan wani lokaci kuma idan uwa ta yi faɗa takan ɗan zare idanu amma kuma takan so ta ce ai in babanka ya dawo zan gaya mishi to kaga baba ya zama cewa kamar shi ne ake ɗan bin tsoro a cikin gida to wannan ya kamata ya kasance cewa abinda za a dinga dan tsawata ma yara ne har lokacin da suka girma. Kuma da yara ana tattaunawa da su, ana jin abubuwan da suka dame su. A taimaka musu ne wajen harkar makaranta ne, a za su fita da abokanansu ne, suwaye abokanansu,
suwaye ina za su
ance yau za a je a duba in ayyukan makaranta ya tashi ya tafi, ba wai ya bar uwa ita kadai ba.
Haka eto misali gelo kina jin mu Haji Hafsat. Hello?
To
ina ga kamar line ta ya abin nan kila sai mun abin nan sai mun sake.
To
eh wato yawa muna ji yanzu. Yanzu misali Haji Hafsa zaki ga yawanci irin matsalar da ake samu, zaki ga yara sun fara zama samari, kila uban ya ce duk da kin faɗi cewa kila bai san shiga ba, ba a san fita yaran ba, amma sai kiga yazo ya ce kila yaran sa yana son ya zama wani likita ne, ko kuma shi kuma yaro ya ce shi kafinta zai zama, sai kiga ana ta samun matsala.
To gaskiya yawanci mu iyaye muna son kamar mu zaɓa ƴaƴanmu abin da muke son su zama a rayuwa, amma irin wannan kuma yake kawo yaro ba zai yi kokarin da yake so yayi ba, saboda ba zai mai da hankali akan abin da kai ka zaɓa miki ba. Amma idan ka bari yaro ya zaɓa abin da yake so, to ka ga kana ma da hujjar inda yayi abincin ki ba, kana da hujjar za ka yi miki faɗa, ka ja kunni ka ce miki to ya aka yi wannan ba kai kokari ba, kai ka zaɓa ma kanka. Amma kuma kana iya zama ka ba shi shawara, ka ce to ni ina da miki, idan ka yi wannan zai fi, saboda ga abin da nake gani ga abin da nake gani. Amma yawanci kuma za ka ga cewa iyaye za su tilasta ne, ko yaro ya so ko bai so ba, ko yaki ko ya so, sai a ce ga abin da za ka gani, kuma abin da za ka yi. Wasu yaran saboda biyayya sukan ɗauka, kuma su yi ƙoƙari a kai. Waɗansu kuma sai su ce tunda ba abin da nake so ba kenan, ni ko ba zan yi wannan ƙoƙarin ba.
Bata gyara ba, an yi baye ba. To yayi kamata misali idan ina son yaro yayi abu, saboda na san cewa nauyi ne na iyaye ba na yaro ba, nauyi ne na iyaye su gane me yaron su ya cancanta, ko kuma me yaron su ya dace ya fi ganewa, ba abinda ba nauyin yaran bane su za su gane me suke so, saboda su yara ne ba su sani ba. Amma shi kila uban zai iya gane cewa kai wannan yaron ya dan iya zane ta can, a'a kai wannan yaron fa ya iya tsakula-tsakula a rediyo, in rediyon can ta lalace za ga yayi kokarin ya hada batiri ya tada ta, kila ya gane me yaron zai iya, yayi kamata
eh to abin da kamata shine ka dinga bincikawa, kana ganin irin fasahar da yaron ka yake da ita, sai kai kuma ka karkata a wurin, sai ka dinga ƙara ƙarfafa mishi gwiwa. Kamar yadda kake in yaron ka yana zane zane ne, ina kana iya zuwa ka ce to na zauna ka zana ni, ko kuma a yau me kai a makaranta, a'a na zana kaza na zana kaza, to zaka iya zana kaza, ka dinga famin baki ƙwarin gwiwa ta fannin da kake cewa yana son, kuma ya mai da hankali a kai. To akan haka sai ka cewa yaro ya ƙarance, kuma ya yarda da kai irin shawarwarin da
zaka ba shi.
Kamar a ce wai yaro ya zauna yana buɗe rediyo, ko yana buɗe kamar waya yana gyare-gyaren, ka ce haba me zaka yi da wani gyaran waya, ko me zaka yi da wani kanikanci ko wani abu. A'a ni na fi son ka je kai ko aikin likita ko aikin
buni kaza da sauransu. To ga wani alayi
hankalinki bai raja'a a inda kai kake so din ba.
To ga
alayi kila yana da tambaya.
Ga wani alayi, bari mu dan ji gudun mawarsa kafin mu dawo wurinki. Assalamu alaikum. Ai alayi.
Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Magana Muhammad Awal da babban yaro ke karbar hukumar Tsoro ta Tsira da shi.
To Muhammad Awal, muna jin ka.
Yawa ai wato duk wannan da yayi da kuke so ne, ya ran da kuma yawa baki ne. Amma mu ba su kan shirin shirin da jiyar gofta jiyar ya gani da to. Gonar ma hukumar ta gidi zaba iji.
To bari mu koma dama.
Amma wallahi labu anan kauyi.
Sun yawa to yaran. To mun gode Muhammad Awal. To bari mu koma wurin Hajiya Hafsat. Hajiya Hafsat, dama ga ki da kungiyar ki ta mata da yara, ga ki commissioner mata ta jiha ta Kaduna yanzu haka, ga wannan bawan Allah ya ce a kauye fa yaran sun yi musu yawa, in yara ba su ma yawa ba kake iya tarbiya, haka ne?
Ito hakan dama abu da muka ce shi ne, ko da yara sun yi yawa, ai ya danganci yanda lokacin da kake da shi mu kowane yawo. Da kamata a ce ka tara yara da yawa kuma ba ka da lokacin shiga.
Haka ne.
Sannan ko kuma a'a dan kana ƙauye ka tara su ka turo su birni ka ce su zo su nemi na kansu. Makarantar ma ta gagara, ciyarwa ta gagara, kulawa kuma ta gagara, tarbiyyar ma ta gagara. Bayan kuma haƙƙin iyaye ne. Duk ƴaƴan da kai komai yawa ƴaƴan da ka tara dole ne haƙƙin ka ne ka kula da su da tarbiyyar su da cin su da shan su da sutura su da kuma ilimin su. Saboda haka wannan ba hujja bane, dole a ce kana matsayin uba ka kawo yara duniya, dole kana da lokacin da zaka kula da dukansu. Ko kuma ka san ba za ka iya kulawa da su ba, to sai ka nemi abubuwan da ake yi na zamani, ka ga cewa ka yi su yadda kai ma za ka samu ka tarbiyyantar da wanda Allah ya baka mai mutum haka
ne kam
wato kar ayyuyu
ba ɗaya kwakwara haka ne kam
ayyuyu ba ake barin ɗaya kwakwara ko kuma tarin su ya fashi haka to ai kaga wannan bai yi ba domin haƙƙin abin da mutane ke mantawa kamar shine haƙƙin mu ne iyaye shi da shiya da tufatuwa da tarbiya ita ce muhimmanci a duka rayuwar yaro hakkaiwa da girman shi amma kamar yadda muka sha faɗi ba za ka tuwo yara a titi suna ta faman gargadi suna ta raragaita su zo su nemo kansu abinci su kare kansu daga ruwa su kare kansu daga wani tashin hankali ko kuma su nemo kansu magunguna asibiti ko wani abu ba
haka
ne iyaye duk mu yi wannan har sai yara sun kai da girman da ya kamata su
ba sai yaro ya tsira ya kai labari a kangin kansa ba ya gama shan wahala sai kuma sannan zaka zo ka ce danka ne
to an kisa zaka ga ya tashi ba gaskiya zan ga cewa ba son uwa ba na uba bai taba ganin kauna ba ɗan dangi ma bai san su ba sannan kuma in ma ya wahala din ya samu natsuwa ba dai ya karke yana shaye-shaye ko kuma yana irin ta'addanci ba sai kaga cewa shi ma kanshi ba zai kula da iyayen ba lokacin da kuma kike bukata a kula da
su haka to ga wani daga Katsina Hajji Hafsa
bari mu ji gudunmuwar tashi
salamu alaikum zamu dauka a waya
alaikum salam
wa ke magana da Katsina
eh gaskiya kan kuna ta shugaba Iliya ne kan ci da shayi wakin kafura garkin daura a tare Nigeria
to mallan shugaba Iliya wani irin gudunmuwa zaka bada
wadina lauda barkan ku da yini
yawa barka dai
eh hakikan kama na matan da take fadi gaskiya ne gaskiyan magana ne abin da ya kamata kana da iyale fiye da kaman 10 ko ta haka ka kamata ka fantin su ka fantin su ka fantin batar ka fantar ges
ba za ka iya ba ka kai
ka tashi yaro ya je ya nemi abincin da zai ci a titi in su tira ta yaje ka gan hidirka ka ga ba ka tare fanin da za ka zo ka ce yaro kai kaza tun da a sati ma ba ka ga wannan naka ba
to mun gode shi gaba Iliya
amma da mugayen abakai ake shiga cikin wani hali
haka ne kan mun gode
yawa to mun gode shugaba Iliya bari mu koma kan Hajji Hafsa to kin ji shugaba Iliya ya goyi bayan magana da kai a dunkula wani sako zake ba ma iyaye maza musamman da ƴaƴayen su masu tasowa maza saboda abin da ya sa muka mun taba yi akan mata da ƴaƴa mata alakar su to wannan uba da ɗa yawanci nan aka fi samun matsalar zaki ga cewa uban yana tsaurin kai yaro na zafin kai shi ma
haka ne kuma har a ma zamantakewan aure iyaye maza suna shiga rayuwar ƴaƴansu maza
to yayi kamata su shige ta cikin sauki
to ni abin da nake gani shine watan duk lokacin da ya san ka a jikinka tun yana karami har ya kai ga manyanta ba yanda za a yi a ce ka tsawa ta mishi bai ji ba sannan kuma duk abin da ka ji ta yi ba daidai wani lokaci in ya kai manzali ai na fiha ce za ka yi masa kuma ilimi yana da amfani ilimi na addini ilimi na boko duk suna da amfani domin shine za ka yi amfani da shi ka jawo hankalin yara kuma ka tabbatar cewa duk abin da ka gaya musu kana yi musu gwaji da abin da ya kamata kai ma kanka a matsayinka na uba ya kamata ka dinga yin abubuwa na gari wanda danka zai gani ya alfa domin waɗansu iyaye mazan za ka ga cewa wallahi abubuwan da suke yi kwata-kwata ƴaƴansu ba ma su alfahari da su kuma su kansu ba za su iya tsawata ma ƴaƴan ba ƙarshen ta sai ka ga cewa uba ya yi magana ɗa ya tashi ya tsawata mishi ko kuma wani lokaci har ma duka yana kaiwa wanda ba shi ya kamata ba saboda haka mu muna fata cewa iyaye su ne maza su ne ginshiƙin gida kuma ya kamata su dinga yin abin da ya kamata domin ƴaƴansu maza su ma su kwaikwayi abin da suke yi idan aka ga ƴaƴa uba yana wulakanta uwa ko kuma yana yin abin da bai kamata ba a cikin gida da haka yaron nan zai tashi kuma idan ya je samu ya fi shi ma haka zai yi saboda haka iyaye maza gaskiya ya kamata a ce a samu natsuwa idan aka girma a san an girma kuma a dinga zama kamar abin da Bature yake cewa role model ma ƴaƴa wanda ƴaƴa za su kari da kai a matsayin ubansu
mun gode sosai Hajji Hafsa Muhammad Baba ashe dai duk da kujerar commissioner baki manta da love doctor inji turawa ba da suke ce miki mun gode sosai
ana kokartawa alhamdulillah
mun gode a huta lafiya
to haka yake yawa to dole mu tattara ina mai rabu saboda lokaci to kin ji Hajji Hafsa kenan kuma mun gode kwarai da gudun mota Allah ya sa an amfana yanzu kan Ahmadu da
Daula Salim
amma da Hafiz da yake zaune nan tare da mu yana sauraron mu sai kuma Daniel Brown da shine bada umarnin shirin da injiniya mu ne wa Mr. Kalani ya Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya
mujahid ta ne mu